يا الله يا الله نرقى الله نكين نرقى بروكك تمتهيبا
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Idan kuna biye da mu makon da ya shige, muka fara gabatar muku da ɗaya daga cikin misalan keta hakkin ƙananan yara da ƙasashen duniya suka amince za su ɗauki matakin karewa, inda a jihar Plateau aka ƙona waɗansu ƙananan yara bisa zargin maitanci. Jennifer Yerima ita ce shugabar ƙungiyar 'yan jaridu mata reshen jihar Plateau, ta kuma bayyana yadda suka samu wannan labari da kuma matakin da za su ɗauka.
Wannan abin ya zama abin tausayi sosai. Lokacin da mun ji maganar kunan yaran nan, National Human Rights Commission sun kira ni, sun ce ga abin da ya faru da waɗansu 'ya'ya guda biyu kuma suna asibiti. So abin da muka yi da sauri shi ne mun ce to bari mu fitar da rubutu domin mu bayyana rashin yardar mu game da abin da ya faru da wannan yaran. So mun fitar da rubutu and mun ce ba mu yarda da abin da ya faru ba. Wannan 'ya'ya ba su kai wanda za a ci zarafin su haka ba. And idan mun yi shiru, wannan abu ya ci gaba kenan. A kungiyar mu na matan jarida, muna mu taimaka ma waɗanda ba su da hali, kuma mu bada murya ga waɗanda ana cin mutuncin su. To mun ga kaman wannan yayi mana daidai, domin ƴaƴa ne kanana, ba su kai ko ina ba. So mun ce ba za mu tsaya akan haka ba, za mu haɗa hannu tare da kungiyar Human Rights domin mu yi wannan yaki. Wannan kauyen da aka yi wannan abun, ba mu yadda da abin da ke faruwa wurin ba, da sarakuna da manyan wannan wuri ya kamata su ɗauka mataki akan abin da ya faru. Bai daidai ba. Idan an ce yaro maye ne, shi ya shigar da kanshi ba manya a cikin wannan abin, kuma ba wani halin da za a magance shi sai kunan yara, bai yi ba. Domin wannan ana ɗauka doka a cikin hannu, bai daidai ba. So a kungiyar mu na matan jarida mun ce to za mu bada murya. Shi yasa mun ce bari mu zo nan yau domin mu kawo soyayyen wane su samu wannan labari. Kowa ya yi magana, ya gani da idon shi, domin mu san yadda za mu yi rubuce-rubuce a hanyoyi daban-daban domin mu nuna rashin yardar mu. Mun kuwa za mu tsaya tare da waɗannan 'ya'ya sai mun tabbatar sun samu adalci. Domin in ba su samu ba, ya nuna cewa ba mu gama aikin mu ba.
Kin zo kin ga yaran nan, ya kika ga yanayin yaran nan a lokacin da aka kone su?
Inda kin gan su a asibiti, abin tausayi ne. Ba za ka gane ko wane ne wane ne ba. Fiskoki duka an naɗe da bandeji. Ɗayan idon ɗayan ma baya magani sosai. Amma yau mun gode ma Ubangiji domin sauki na samuwa. At least suna iya gani, an cire su bandeji a jikin su. Amma har yanzu akwai tsoro a cikin wa'annan yaya. Domin ina ga idan kin ga karaman tana ta kuka ne, ta ga jama'a tana so ko abin da an mata ne ana so a yi mata, kuma kin gane ba so soro na cikin wa'annan ƴaƴan. So muna bukata mu kange su, muna bukata mu taimake su. Na yi magana da shugaban 'yan tsaro PPRO kenan, ya ce mini suna kan kokari a cikin wannan kauye, sun haɗa hannu da 'yan banga da sauransu domin waɗanda su yi wannan abun a kama su, domin ba su riga sun kama su ba tukuna. So mu ma za mu ci gaba da magana domin a kama su, domin mu ga abin da hukuma za ta iya ta yi da su, domin sun ɗauka hukunci a hannu da yawa. So da in an kama su zai mana daidai, kuma kungiyar matan jarida na Plateau za mu tsaya da wayannan ya'ya, za mu haɗa hannu tare da Human Rights Commission mu ga cewa wannan abun ya'yan nan sun samu adalci. And kamar yadda ɗazu nake muna magana da ita shugaban, ta ce ya kamata a je cikin wayannan ƙauyukan domin a wayar da kan mutane, wannan ba rayuwa ba ne. So nan ba da daɗewa ba za mu haɗa hannu tare da su domin mu shiga ƙauyuka domin mu gaya musu ba hali ba ne wannan, ba yanayin zama kenan ba, muna kara ma kanmu damuwa ne, kuma akwai inda za mu magance wani damuwoyi, ba dole sai mu ɗauka doka a hannunmu ba.
So kin yi magana cewa kun yi magana da jami'an tsaro, amma kun iya samun zuwa kila ko iyayen yaran ko kuma sauran masu ruwa da tsaki kamar sarakuna, kamar yadda kika yi bayani, domin a same su su fara ɗaukan mataki tun daga ƙauyen, tun daga inda waɗannan abubuwan ke faruwa?
To kamar baban ɗayan, in fact abinda na fara tambaya kenan, an ce shi ne ma ya haɗa ya yadda a kona yarinyan nan, domin shi ya yadda yarinyan shi mai ya ne. Maman kuma ta riga ta mutu da bayan da ta haifi wannan yarinya. Zuwa cikin ƙauye ya zama na da tsoro, domin an ce mana 'yan tsaro sun je an janwo wurge su da duwatsu. To namu 'yan jarida bamu da bindiga a hannu, sai dai bairo, ba za ka kama hanyar shiga wannan wurin ba. Shi yasa mun ce ba za mu je haka ba, bari a fitar mana da su, mu ji daga gare su iyayen da mutanen da za su bamu labari wani abin da kyau dan kamar yadda na faɗa zamu yi kokari mu shiga cikin kauyuka mu samu sarakuna mu samu masu fada'aji mu gaya musu cewa ba mu yadda da abin da ya faru nan ba bai yi ba kuma mu nuna musu cewa idan mun sake jin wannan abin mu ba za mu rufe idanunmu ba zamu kawo hukuma su kwashe su ko a kauyen waɗanda sun yi wannan abin a fitar mana da su domin mun gane ma ana boye boye har yanzu wanda kun san sun yi abin da ba daidai ba ku fitar da su in ba haka ba za su bata da jama'a gaba ki daya so zamu je ba mu rigiya mun je ba amma zamu je domin mu je mu wayar da kai akan wannan abin mun yi haka ina ga zai taimaka ba wannan community kadai ba wayan su kauyuka
da ma maganar ma da nake so in yi banda wannan a ce shen wanda wannan abin ya faru akwai kauyuka da yawa wadanda ana samu kila ba a jin labarin abin da yake faruwa kina ga kaman me ya kamata a yi domin a kauda wannan wato zan ce kaman jahilci ne ko kuma abin da ya riga tuntuni ya kamata an wuce wannan matsayi amma har yanzu a kama mutum ba a tabbatar da abin da yake ciki ba sai a mishi hukunci da bai dace ba
wannan jahilci ne banda shen community wanda an yi wannan abin na taba ta akwai wasu kauyuka daban-daban da ana wannan ababe kuma ana shiru da shi kuma an samu yadda a cikin jama'a watakila cewa yadda zamu magance mayu kenan ko yadda zamu magance wasu abubuwa kenan da yake mu mun gane yanzu mun sani cewa mutane da yawa suna shiru akan wayan sabubuwan da bai da kyau kaman haka dole ne mu tashi domin mu je mu waye musu da kai idan abu na tafiya cikin community ku haka ku bari domin wannan zamanin dada ne ake wannan abin muna zamanin wayewa kuma ba za mu nemi hanyar da zai magance ba za ka kai yaro ma wurin addu'a mishi addu'a ba ba za ka kai ma masu bincike masu duba maka ba sai ka ce wai za ka kone yaro ba kama san wanda kana kone shi ne kila shi ne sanadiyar taimakon ka nan gaba ba so in mun yi haka bai taimaka ba so mu yi abin da zai taimaka ma al'umma domin a yi zaman lafiya matan jarida na plateau ba za mu yi bacci ba za mu yi kokari domin mu ga cewa mu waye da kan jama'a domin wayan abubuwan su ragu ma ba mu so mu ji wani labari kuma ba
shirin domin iyali ya kuma zanta da madam Katsalom Tashio lawyer da ke bin diddigin wannan batu wanda ta yi ƙarin haske kan abin da hukuma ta sani dangane da batun da kuma matakan da aka fara ɗauka.
Maganan da ya zo Human Rights Commission akan yara guda biyu wani shekarun shi 11 years da wata shekarunta ta kusan cika biyar an kone su a kauyensu cewa wai su mayu ne maman bata san da haka ba baban ya zo ya ɗauke ya kai su wani daki wani anguwa ta anjan kone su an diba petrol daga cikin mashin an zuba jikinsu an keta ashana yaran sun yi ta ihu suna kuka sai an kira maman da gudu ta sagan yaronta yana konewa ta tambaya waye wannan ba wanda ya bada ansa ta dauki yaranta da sassafe sai ta kai su Plateau Hospital the following day the safe ranar Monday younger sister maman sai ta kawo mata in zuwa Human Rights Commission ta zo ta reporting complaint din ta ce ga abin da yake faruwa yaran nan suna asibiti so based on that Human Rights Commission sun je sun conduct an investigation so da muka gama ji sai mun je police station a Angulu Jos mun je mun yi magana da DPO commission sun ji cewa police sun je kauye din amma an jan kore su da dusna sun ki wai kar arresting kowa a cikin wannan kauye din so police din suka koma don ba su yi yawa ba DPO ya ce suna kan surveillance a kauye din don a samu a kama mutanen nan da suka kone yaran nan inda commission sun siya kenan muna kan monitoring matter din
okay to amma yanzu wani mataki za ku dauka daga kan wannan wato binciken da kuka yi
matakin da commission za su dauka shine zamu ensuring cewa mutanen nan da suka kone yaran nan za a arresting din su kuma an arrest nasu za a kai su straight zuwa police station after that they will be charged to court za a charging din su zuwa court
to amma a wani lokaci sai a ga kaman shari'a maita yana da sarkakiya kina lawyer yaya za a tantance ko kuma ta yaya ake gane cewa wato yaro maye ne ko kuma mutum maye
in mutum ya ce kai maye ne yana nan da wuya ka iya ka proving cewa mutum din maye ne so it means that mutanen kauye din did not have any right whatsoever ko ne yaran nan su ce wai su mayu ne so abin da zai sa kotu su ruling against them kenan because kananan yaran kun ba za su iya magana ma kansu ba law zai magana musu
amma a baya kila kun samu irin wannan kesu wani hukunci ake yi ma waɗanda sun yi irin wannan mataki
za ka kai su prison
yau abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mun bi diddigin wani lamari a jihar Kaduna inda wani magidanci ya bata ƴaƴan cikinsa ƴan shekaru 7 da kuma 3 rashin karfi kuma ke neman ya sa a shashantar da karar da mahaifiyar yaran nan ta shigar. Kafin nan a madadin Zainab Babaji da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.